عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسادوا يو رانا تبيو غواتا أتكن واتا رمضان تواننا شكرا في هجرة دبودة تريه دود تلاتين دا تقص ودى تايدي دي دا رانر عشرين دا تقص ga watan biyar na shekara ta 2017 ta miladiya. Yau za mu tashi darasi na biyu a cikin karatunmu na tafsirin Alkur'ani da muke a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Alkur'an a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara masa tsari da aminci da albarka. Za mu tashi aya ta 56 a cikin suratul Nahl, amma kamar yanda tsarinmu ya gabata a shekarun baya kuma wannan shekarar ma haka zamu amsa tambayoyi daidai waɗanda suka sawwaka insha Allah. Tambaya ta farko yace malam, kamar yadda mai risala yake cewa man afṭara fi nahari ramadan nasiyan fa alayhi alqada, to malam ya kuma hadisin Abu Huraira da yake cewa man nasiya wa huwa sa'im fa akala wa shariba falyutimma sawmahu fa innama aṭamahu Allahu wa saqahu, muttafaqun alayhi. Wato yana tambayar maganar da ta zo a cikin risala ta Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahmatullahi alayhi, inda yake cewar wanda ya karya azuminsa a cikin watan Ramadan bisa mantuwa, to ramuwa tana kansa, wato wajibi ne yayi ramuwa. To yace yaya za a yi? Da kuma hadisin Abi Huraira wanda Annabi sallallahu alayhi wasallam yace wanda ya mantuwa alhali yana azumi sai ya ci ko ya sha, to ya cika azuminsa, Allah ne ya ciyar da shi, Allah ne ya shayar da shi, muttafaqun alayhi. Idan maganar Annabi sallallahu alayhi wasallam ta zo babu magana ga wani, wannan yana daga cikin abinda ita kanta riwaya daga Malik ta saba, wanda abinda Ibn Abi Zaid ya faɗa shine mafi inganci, kuma shine ma Malik ya faɗa a cikin al-mudawwana a cikin al-muwatta, cewar mutumin da yayi mantuwa a cikin azumi ya karya azuminsa da ci ko sha ya cika zai rama, saboda babin ya dauke shi ta babin ihtiyaqu, wato tsantseni da taka tsantsan, da cewar idan Allah ya dora ma mutum ibada, to nauyin da yake wuyansa na wannan ibada mutum ba zai cika shi ba, ya kubuta daga gare shi sai yayi ta a cikakkiyar hanya wadda babu wata tangardo a ciki, babu wata tangarda a cikinta. Saboda haka yake cewar ta babin ihtiyati mutum ya rama azuminsa. To amma a wannan surar wadda ya faɗa tunda hadisi ya inganta shine hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu, abinda za a dauka shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, dan haka wanda yayi mantuwa ya ci ko ya sha a cikin watan Ramadan sai ya ci gaba da azuminsa, wannan Allah ne ya ciyar da shi, ya shayar da shi, bai yi tasiri akan ibadarsa ba. Kuma wannan shine fatawar sahabbai da dama da suka yi a wannan hadisin, da wannan da mujibin wannan hadisin, wanda ya nuna cewar hukuncin haka yake, ba a shafe shi ba. Sannan wannan yace ni dalibin ilimi ne, to ina so na samu fanni guda na ilimi na dage a kansa, amma na kasa saboda kowane fanni sai naga ina da fahimta sosai a kansa, kuma ina son sa kamar sira, fiqhu, ulumul qur'an, nahwu da sauransu. To ya zan yi? Ina neman shawara. Abinda dalibin ilimi ya kamata ya yi shine, a farkon neman ilimi ya dauka daga kowane fanni, ya dauka daga kowane fannin abinda yake shine asali na ilimi, wanda yake da shine zai zamanto masa mabudi na samun malinta, domin mutum ba zai samu malinta ba sai ya samu rabo daga kowane fanni na ilimi, saboda sha'anin ilimin addini a haɗe yake da juna. To sannan daga baya kuma inda ya ga Allah madaukakin sarki ya bashi wato kaifin fahimta da ƙarfi wajen riskar abubuwan da ke cikin wannan ilimin, to sai ya maida mafi ƙarfinsa a nan wajen, idan a nahwu ne, idan a ilimin tafsiri ne, in a ilimin hadith ne, shi kansa ilimin hadith din ma shi kansa kashe ne, idan abin da ya danganci sanin wato masu riwayar hadith ne, ilmul rijal da jarh wa ta'dil, da ko kuma akan sanin illolin hadisi, ko kuma akan wato sanin fiqhul hadith, yanda za ka tattara hadisai ka fahimci hukunce daga cikin su wanda yake wannan shine yafi kowanne. To wanda inda yaga kan cewar yana da rabo a ciki sai ya bada karfin sa a ciki, amma dalibin ilimi bashi da wadata na kan wato kowane fannin ilimi ya zamanto ya tsakuri daidai abin da yake bukata domin ya samu foundation, ya samu asasi na ilimi. Daga ilimin arabiya da sauran ilimi waɗanda suke mabudai ne, abinda ake ce musu ulumul ala, dole ya same su daidai gwargwadon abinda yake za su yi masa mabudi ga samun ilimin da yake shine gaya, shine ilimin da yake shine manufa, shine samun ilimin fiqhu da fahimtar addini da fahimtar alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana fatahi baki daya, ya ba mu ilimi mai amfani, ya kuma amfane mu da abinda ya ilmantar da mu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ول وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ألا ساء ما يحكمون.
نعم. الله تعالى يقول ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. مشركي سنة سنياما suna sanya kaso daga abin da muka azurta su na wato madara da kayan gona da kuma dabbobi, suna sanya ma abin da ba sa sani kaso daga cikin abin da muka azurta su, abin da ba sa sanin su wanda ba su san su ba, su ne wato gumaka, domin sandararru ne, sunaye kawai suka ba su, ba su da wani hakika. Amma suna sanya musu kaso daga cikin abin da muka azurta su da shi na daga arziki. Allah ya ce tallahi na rantse da Allah, la tusaluna amma kuntum taftarun, sai an tambaye ku, za a tambaye ku tabbas akan abin da kuka kasance kuna kirkira na ƙarya ga Allah, na cewa sun cancanci uluhiyya, sun cancanci wato ayyanka a gare su, kuna kira ma Allah ƙarya akan wannan. Wato abubuwan da suna sanya ma gumaka kaso daga cikin arzikin da Allah ne ya ba su, suna cewa wannan na shuraka udunsu ne, wannan kuma na Allah ne. Waja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harfi wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. daga cikin amfanin gonan su, daga cikin kuma dabbobin su, sai suka sanya kaso su ce wannan na shuraka'un su ne, na gumakan su ne, wannan kuma na Allah ne. Abinda yake na Allah shi za su iya dauka daga cikin kason Allah wanda suka kebance shi ga miskinai, su ce alal misali wannan dabba ce ko wannan abinci ne wanda yake musakai da ƴan hanya da baki nasu ne, wato wannan shine kason Allah. Kason Allah za a bama musakai, amma kason gumaka sai a bama wato asadana, masu wato bokaye waɗanda suke tsayawa a kofar gunki, wanda suke cewa gunki ya ce gunki ya ba da umarni ko kuma gunki ya hana, to sai su ce wannan nasu kasan ne. To nan Allah madaukakin sarki yana faɗan irin aibobin hanyar shirka da irin karkatar da ke cikin aqidar shirka na sanya wato kaso na arziki da Allah ne ya bayar amma sai su danganta shi zuwa ga kishoyin Allah, kuma kishoyin Allah din nan Allah ya sifanta su da cewa mimma la ya'lamuna, waɗanda ba sa sanin su, ai la ya'lamunahum, ba sa sanin su don ba su da hakika, saboda gunki ba shi da wani hakika, suna ne kawai, kamar yadda Allah ta'ala ya ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, su ba komai bane face sunaye da kuka sanya musu sunaye da ku da iyayenku, Allah bai saukar da wata hujja akan su ba, Allah bai saukar da wata hujja akan Hubal ko Lata ko Manata ko Uzza ko Tsumburbura ko makamancin waɗannan ba, sunaye ne kawai da aka sanya, ba su da hakika, domin kasancewar su ba su da hakika shine babu wani alama, ba su da wani gurbi na abin da suka yi, ba su da halittar da suka yi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa'aruni ma za khalaqal ladina min duni, ku nuna min abinda waɗanda suke ba Allah ba suka halitta, saboda haka ba su da wata halitta ta su a ce wannan shine halittar gunki kaza, wannan shine halittar gunki kaza, to amma tare da wannan jahilcin suka sanya musu kaso na arzikin da Allah ne ya ba su, arzikin duk wani arziki kamar yadda ya gabata inda Allah ta'ala ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, ba duk wani abu na ni'ima dake tare da ku daga Allah take, daga ciki akwai arziki, duk abin da kaga mutun ya samu na arziki daga Allah jalla wa ala yake, domin Allah madaukakin sarki shine yake saukar da arziki, kuma yana saukar da shi daidai gurgudu, dukkan abin da mutun kaga ya sanya, dukkan abin da kaga mutun ya sanya a bakin sa arziki ne da Allah ya riga ya rubuta masa shi, ko ba wanda yake da ikon ya bashi wannan in ba Allah ba, kamar yadda Allah ya bashi ba wanda yake da ikon ya hana shi in ba Allah ba, ko yaushe na kan tuna kissar wani bawan Allah da yake ce mun sun yi tafiya daga nan zuwa Jos, sai fara ta makale a jikin wiper dinsu, sai suna zuwa Jos sun ga wannan farar, sai suka motsa wiper, motsawa nan da zasu farar ne sai ta fadi, tana faduwa sai gashi a bakin kadangare, saboda haka gabaki daya abinda suka yi dako suka yi na arzikin wannan kadangaren suka kawo masa habbakin sa, to wannan haka Allah yake yi ma halitta, ina ga kadangare kenan, ina kuma ga mutum, duk wani abu da ya samu mutum na arziki daga Allah yake, to abinda Allah ya ba musu mushrikai a cikin halitta, saboda miyagun bayi ne daga cikin karkatar aqidar su, sai su danganta wani kaso na wannan arzikin da Allah ya ba su ya zuwa ga wanda ba su da ilimi a kansu, to yana daga cikin wannan wato yin yanka ga gumaka da yin yanka ga aljanu da irin yankan da boka zai ce ayi da irin yankan da dan bori da dan dabo da malamin tsubu yake cewa ayi, duk wannan yankan yana daga cikin sanya nasiban mimma wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum, to Allah ta'ala yace waɗanda suke wannan Allah ya rantse ce sallahi, wannan yana ɗaya daga cikin wato harufan rantsuwa da wa da ta da ba, wallahi billahi tallahi, Allah yace tallahi na rantse da Allah, Allah ne yake rantsewa, rantsuwa ana yin ta ne ga wanda yake inkarin abu, to sun yi inkarin cewar ba za a yi musu hisabi ba, sun yi inkarin cewar ba wanda zai bincike su akan abin da suke yi, to sai Allah ya ce tallahi la tusalunna, na rantse da Allah za a tambaye ku tabbas, amma kuntum tabtarun, akan abin da kuka sance kuna kira na ƙarya ga Allah, a cikin wannan akwai tabbatar da hisabi da kuma tabbatar da daban tsoro akan cewa za a yi bincike, za a yi tambaya, to idan aka yi tambayan nan wanda duk ba shi da hujja, wanda duk ba shi da hujja, to aƙibar tambayar za ta zo masa shine zai samu uquba, to kuma a wannan rana sai mai gaskiya ne, kawai gaskiyarsa za ta amfane shi gare shi, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, wannan rana ce da masu gaskiya gaskiyarsu take amfana su, gaskiya ce kawai take amfani, to shine maksudin wannan tambayar, dan mai gaskiya ya tabbata ya amfanu da gaskiyarsa, maƙaryaci kuma ya halaka bisa wato ƙaryar da ya yi ma Allah. Abu na uku dake cikin wannan shine abinda suka danganta ga wani Allah na arzikin da Allah ya ba su, sawa'un na dabbobi ne ko kuma na amfanin gona wannan duk yana daga cikin kira ma wato kiran ƙarya ga Allah jalla wa ala, domin Allah madaukakin sarki bai haramta wannan ba. Allah madaukakin sarki bai haramta wannan ba, kamar yadda Allah ta'ala yake ta qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna an Allah harrama hada fa in shahidu fala tashhad ma'ahum, ce ne ku kawo mai su muku shaida cewa Allah ya haramta wannan. To idan sun yi shaida, kai kada kai shaida tare da su, domin kada kai shaida akan abin da yake ƙarya ne. Allah madaukakin sarki bai saukar da sultani akan cewa wani abu na arziki ya sanya shi togaciya ba, ya sanya wata dabba cewa ba a cinta, ya sanya wata dabba cewar idan ta yi ciki na mace guda uku, to wannan dabbar ba za a sha nonanta ba, ba za a tsora kaya a kanta ba, sai a kyale ta ta zamanto ita ce dabbar gunki. Idan ma ta zo za ta ci dusarka ba za ka kore ta ba, in za ta ci hatsinka ba za ka kore ta ba. Amma kuma babu wanda yake shan wanda kadai zai sha nonanta, su ne wato bokaye, malaman gunki, su ne zu za su rinka shan nonan. Amma sauran al'umma gabaki ɗaya ba wanda zai sha, hatta wanda take tasa ce, kana da taguwa ko saniya ko akuya ko tinkiya, idan ta haihu ciki uku na mata zar, mace bayan mace har guda uku, to in ta yi wannan ta zamanto wato wadda sai ta zamanto asa'iba, sai a kyale ta ga gunki, ba za a sha nonanta ba, ba za a tsora kaya a kanta ba, ba za a yi wani amfani gare ta ba, taka ce. Amma an sanya maka shamaki tsakanin amfani da dukiyar da Allah madaukakin sarki ya baka, ba da wata hujja daga Allah ba. To Allah madaukakin sarki bai sanya wani abu na haramci ga waɗannan dabbobi ba. Abinda Allah madaukakin sarki ya ware daga cikin haƙƙi, wannan haƙƙin dukiyar ne, kuma haƙƙin dukiyar haƙƙi ne wanda yake mai ma'ana, an sanya shi haƙƙi ga fakirai da mabukata wanda su ba su da shi, sai aka sa musu haƙƙi a cikin dukiya. Kamar yadda kake da haƙƙi na cewa kai tsororin dukiyar, to wani kuma wanda yake ba shi da shi yana da haƙƙin cewa ka ba shi kaso a cikin wannan. Allah madaukakin sarki ya ce kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi, ku ci daga wato amfaninsa, daga girbinsa yayin da ya fitar da amfanin, wa atu haqqahu yawma hasadihi, kuma ku bayar da haƙƙinsa ranar girbinsa. Haƙƙinsa shine a bama talakawa. Allah madaukakin sarki ba wannan ne yake kai shi ba, lan yanallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, da jini da nama ba shi ne yake kaiwa ga Allah ba. Allah alganiyu ne, baya bukatan a ciyar da shi, baya bukatan cin abinci, in yana bukatar cin abinci bai zama Allah ba. Amma gumaka kuwa su ne za a je a rinka kwarara musu jinin a kansu, wai kamar jinin zai amfane su, aje a sassaka gunki na dabinon ajwa, idan yunwa ta yi yunwa sai a cinye shi, a cinye gunkin. Mutum ne ya yi gunki wai shi yake bauta ma da dabino wanda ake masa irin haisa din nan, wanda ake hada shi tare da alkama, a cuda shi tare da garin alkama, a yi shi kamar gumba, kamar yadda muke da gumba. To su ma gumban Larabawa, gumban dabino haka take, su ba da gero suke ba, da alkama suke yi tare da dabino. To idan sai mutum ya yi mutumin tuni na gunkin da yake bauta ma, ya je ya roƙe shi kan ya bashi alheri ko ya kawar da mummuna a gare shi, amma idan ya rasa abin da zai ci sai ya lankwame shi, Ubangijin nasa amma ya lankwame shi. To yana daga cikin jahilcin mummunan aƙida ta shirka, wanda Allah madaukakin sarki yake kididdiga irin karkatar aqidar da ke cikin wato aqidar mushrikai. Sannan Allah ta'ala yace waj'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahun, kuma suna danganta ƴaƴa mata ga Allah da fadin su cewa mala'iku ƴaƴan mata ne na Allah. Waj'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha, kuma sun sanya mala'iku waɗanda suke bayin Allah ne, sun sanya su ƴaƴan mata na Allah. Abinda suke cewa kenan wai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata. To Allah yace sun sanya ma sun sanya ƴaƴa mata ga Allah subhanahu sarki ya tabbata ga Allah me Allah zai yi da ɗa me Allah zai yi da ɗa wanda ɗa ba a yin sa sai ga mabukaci saboda mutumin da yake bukatar cewar idan yayi rauni dan nasa zai karfafa shi shine wanda yake bukatar ɗa amma Allah babu lokacin da zai zamanto yana da rauni babu lokacin da kudurarsa za ta kau daga gare shi ballantana ya zamanto mabukaci to shi yasa sai Allah ya tsarkake kansa yace subhana sarki ya tabbata ga Allah da a danganta irin wannan magana ya zuwa gare shi walahum ma yashtahun amma kuma alhali cewar abinda su suke sha'awa wannan matabbaci ne a gare su shine ƴaƴa maza su suna da ƴaƴa maza amma Allah yana da ƴaƴa mata wannan ba abun mamaki bane su danganta ma kansu abinda suke so abinda ba sa so su danganta shi ga Allah ina ganin girman Allah a cikin wannan to yana daga cikin karkatar dake cikin dake cikin aqidar mushrikai sannan Allah ya ci gaba wannan yana daga waɗanda suke cewar mala'iku ƴaƴan Allah ne mata wannan wata daga cikin larabawa kamar kinana suna daga cikin mummunan aqidarsu da suke cewar wato mala'iku ba halittar Allah bane ba manzannin Allah ba manzanni wato ba ƴan ba masu ba halitta ne waɗanda suke mukallafai ba da Allah ya kallafa kowa da irin aikinsa bal suna da nasibi daga cikin uluhiyya ƴaƴa ne na Allah amma kuma ƴaƴan mata to wannan yana daga cikin fadi ga Allah ba da haƙi ba ba da ilimi ba dan haka Allah ya tsarkake kansa daga wannan a cikin tsarkakewar Allah ga wannan akwai wato a ƙaryata wannan magana shi ma ɗaya daga cikin ma'anonin tasbihi tasbihi yana daga cikin yabo ga Allah jalla wa ala daga cikin yabo ga Allah shine ka tsarkake shi daga abin da bai dace da shi ba yana daga cikin yabo ga Allah ka sifanta shi da sifar kamala ka sifanta shi da sifar izza ka sifanta shi da sifar cika ka sifanta shi da sifar kwarjini kuma yana daga cikin yabo ga Allah ka tsarkake shi daga dukkan tawaya daga dukkan abin da bai dace da shi ba yayin da kace subhanallah to abin da kake yi kenan kana tsarkake Allah daga dukkan abin da bai dace da shi ba shi yasa mala'iku yake shine zancen su kamar yanda muke numfashi su mala'iku wannan tasbihin shine numfashin su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shine zancen da Allah ya zaba ma mala'ikunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalul kalam mastafahu Allah li mala'ikatihi subhanallahi wa bihamdihi mafi kyawun zance shine zancen da Allah ya zaba ma mala'ikunsa sarki ya tabbata ga Allah tare da yabo a gare shi to mala'iku a aikin su kenan kamar yanda mu muke ta numfashi su tasbihi a wajen mala'iku kamar numfashi ne a wajen mu a cikin sa suke suna tsarkake Allah daga abin da bai dace da shi ba saboda sun fi saboda sanin su da suke da Allah sun san girman Allah kuma suna jin abin da bani Adam suke yi suna ganin abin da ake ɗaukakowa zuwa ga Allah na irin kafircin da bani Adam suke kamar irin wannan magana su ce mala'ikatu suke cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne to idan suna jin irin wannan sai ya zamanto ba su da wata wazifa illa tsarkake Allah daga wannan domin babu abin da ya wato ya fi dacewar kanmu a yi irin a tabbatar da wannan gaskiyar tabbatar da gaskiya wato ita ce abin da ya dace da fitrar dan adam kuma shine abin da dan adam zai yi ya samu nutsuwa shi yasa hatta yan aljanna sai sun yi tasbihi wannan tasbihin da da suke yi wato yana daga cikin abin da zai ba su yarda zai ba su riba wato jin yarda da Allah cewa sun yabi Allah yanda ya cancanta a yabe shi domin Allah shi ya cancanta a yabe shi a karkace shi daga abin da bai dace da shi ba ta yaya za a ce Allah yana da ɗa kuma a ci ɗan ma da yake da shi mace wanda waɗanda suke danganta macen nan ya zuwa gare shi su ba su yadda da ƴaƴa mata su zamanto ƴaƴansu ba saboda ganin tawayarsu da ganin naƙasunsu a wajensu to sannan sai Allah ya biyo da bayanin wannan mummunan aƙida tasu ta wato nuna a wariyar fata da wariya ga halittar Allah da nuna wato jahilci ga yadda Allah madaukakin sarki ya halittarsa. Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa, idan aka yi ma ɗayan su bishara da mace, wato da haihuwar ƴa mace, dhalla wajhuhu muswaddan, sai fuskarsa ta koma tana wato murtike da baki, sai baki kirin saboda bacin rai, ta canza saboda bakin ciki da bakin ciki da wato ya rasa inda zai sa kansa saboda kunya, wai an haifar masa mace. Wa huwa kadhim, kuma alhali yana cike da bakin ciki da bacin rai saboda an haifa masa mace. Ya tawara min alqaum, yana kuya daga mutane, min su'i ma bushira bihi, daga mummunan abinda aka faranta aka bashi farin cikin labarin sa na cewa an haifa masa ya, domin ya dauke shi wato aibi ne da wato za a aibata shi. Yana taraddudi, yana kuya, yana cewa yaya zai yi, ayumsikuhu ala hun, shin zai rike wannan abinda aka haifa masa ne a bisa wulakanci, wato ya rike shi a wulakantaccen da ba wanda ba ya san yana da shi, ba zai ci gado ba, ba zai bashi wani abu na dukiyarsa ba, ba zai mayar da shi mai mallaka ba, sai dai ya zamanto wanda shi kansa za a mallake shi. Idan ya mutu haka za a raba shi kamar yadda ake raba tufafinsa, haka suke na ƴaƴa mata. Am yadussuhu fi turab, yana taraddudi ko ya rike shi a bisa wulakanci, am yadussuhu fi turab, ko ko ya binne shi a cikin turbaya, ya jibi wato ya danne shi, ya sanya shi a cikin ƙasa, ya rufe shi, wato ya binne shi yana da rai. Wannan shine halin mushrikai, wanda kaɗan ne daga cikin mushrikai waɗanda suke da wannan da al'ada mai muni kamar wannan al'ada ta mushrikan Larabawa ta binne ƴaƴan mata suna da rai. Idan aka haifa wato su dalilin su na wulakanta ƴa mace shine suna ganin ƴa mace ba ta yaki, ba za ta fita yaki ba, saboda haka ba za ta iya kwasar ganima ba, don haka ba za ta iya kawo arziki ba, sannan kuma sababi ce ta wulakanci, domin idan aka zo aka yi, idan aka zo aka cimmu aka ci muku, idan aka zo aka kawo hari ga kabila, ƴaƴa mata ba a kashe su sai dai a ɗauke su zamanto bayi. To wannan wulakanci ne, mutum zai rayu da juyayin cewar ƴarsa ko matarsa ko ƙanwarsa tana can tana bauta a hannun wani ƙato, an mai da ita kuyanga. To saboda wannan sai su ci, to ai gara ma kada mu sami ƴaƴa mata, me ya amfani ƴa mace in ta rayu ta rayu a cikin kana cikin fargabar wulakanci, kuma sai dai ka ɗauki nauyinta, ita ba za ta ɗauki nauyinka ba, domin ba za ta je ta yi yaƙi ta kawo ganima ba, ba za ta je ta yi kasuwanci ba, sai dai kai ka nemo ka kawo mata, don haka me ya amfaninta. Saboda haka idan mace ta haihu, idan matarsu tana da ciki aka zo aka ba su labarin haihuwa cewa ƴa mace ce, to shikenan wannan ya zamanto tamkar an yi musu mutuwa, sai fuskarsu ta canza ta yi baki kirin, kamar yadda wato fuskar mutum idan ransa ya ɓaci, musamman jajayen fata, yadda za ka ga jini ya cika fuskar, sai ya ga fuskar ta yi jazur, shine wannan duhun fuskar saboda ɓacin rai. Kuma ya wato ya yini yana cikin wato yana cike da bakin ciki da ɓacin rai, shine wato alkazim, wanda zuciyarsa ta cika da bakin ciki da ɓacin rai har ya kasa yin wani abu in ba juyayin abin da ya same shi ba, ba zai iya yin komai ba wannan rana, halin irin wanda bakin ciki ya dame shi, kaga ba zai iya amfana komai ba ga kansa. To wannan duk saboda me? Saboda an haifa masa mace, saboda mace ba ta da amfani a wajensa. Idan da babu macen da shi za a haife shi, in da babu macen za a haife shi, kuma wai me yasa yake da, kuma sai su rinka zargin matansu, idan mace mai haihuwar mata ce ta zamanto wato ta zamanto saniyar ware, sai tsinuwa sai zagi daga wajen mijin saboda ta haifa masa mace. Kamar yanda wata take cewa mijinsu yake cewa yaghbibu in anjabna al-banati wa hal nutilla bi إلا ما أعطينا أو كما قال ماني نعم والله لا نعطي إلا الذي أعطينا إيه تالله لا نعطي إلا ما أعطينا أو كما قال الأصبعي يكاو ذي أشوا واتو مجنت هنا فشيد إتاء idan mun haifi masa ƴaƴa mata ce to mu shin abinda aka bamu ba shi muke bayarwa ba waye je ya sanya mu mahaifa ai wajen ajiya ne ko Allah ta'ala yace huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda akwai inda aka ajiye akwai mustawda akwai mustaqar al mustaqar shine mahaifa wato al mustawda shine wajen ajiya inda ake wato al-mustawda shine tsatso ko kuma shine al-mustaqar kai shine tsatso al-mustawda inda ake ajiyewa ajiya ce ka zo kai abinda ka ajiye ba shi zaka zo ka dauka ba mahaifar mace ma'ajiya ce abinda ka je ka ajiye shi zaka samu me yasa yayin da kake zuwa kake zuba maniyin naka baka ce ma maniyin kai maniyi ka zamanto namiji na ajiye ba mace ba idan ka zo mun da mace ban yadda ba to haka tace me laifin mu abinda aka ajiye mana shi ake muke bayarwa to wannan yana daga cikin karkatattar aqida ta mushrikai kuma sannan ai mutum halittar nan na Allah dan Allah madaukakin sarki yace wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha Allah shine wanda ya halicci dangi biyu adh-dhakar wal untha da namiji da mace kuma kowanne da nasa amfani kowanne da nasa wazifa ya kira namiji shine al-mustaqar inda wato Allah yake ajiye rayuka a cikin tsatsan namiji kuma ya kira namace al-mustawda wajen wato ma'ajiya saboda haka kowanne da wazifarsa idan babu daya ba za a samu wanzuwar jinsin bani adam ba to amma saboda karkatar aqida suke da wannan aqidar akan mata wanda yake yana daga cikin zalincin da musulunci yazo ya kawar da shi a cikin zalincin jahiliya idan wato mutum aka haifa masa mace sai dai ya boye ta ya zamanto ba a san ma yana da ƴa mace ba shine ayumsikuhu ala hun ya rike ta a bisa wulakanci am yadussuhu fi turab ko kuma ya tafi daji ya je ya haka rami da ranta ya sanya ta tana kuka sannan ya rufe ta ya tashi ya tafi a cikin nan wajen yana da kyau mun ishara ga ƙarya da wato makiya sahabbai suke yadawa dangane da sayyidina Umar ibn al-Khattab suna cewa wai sayyidina Umar ya taba binne yarsa ya binne yarsa a cikin jahiliya wanda yake nuna wato cewa dama shi sayyidina Umar miƙe kasassar zuciya ne wai a cikin jahiliya ya taba binne yarsa yana daga cikin abubuwan da suke faɗa na bayyana aibi ga waɗannan manya-manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makusata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aibata su wato suka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su haka suke yi to wannan yana daga cikin ƙaryar Shi'a na farko dai baya cikin littafan tarihi ma ba littafan hadisi ba wanda suke riwaya littafan tarihi ko isnadi ba sa riwaya da shi ballantana littafan hadisi da suke riwaya da isnadi babu kissa ce wanda malamin adab Mahmud al-Aqad a cikin littafin da ya yi al-Qariyatu Umar shine ya ambace ta yace wai ana ambato shi kansa ya sanya shakka akan kissa cewa wai sayyidina Umar wata ran yana zaune tare da ƴan majalisarsa sai yayi dariya sannan yayi kuka sai suka tambaye shi me yasa kai dariya yace ya tuno da halin su ne a cikin jahiliya yana da wani gunki wanda yayi shi daga dabino da yunwa ta same shi sai ya lankwame gunkin shine yake dariya wai akan halin su yayin halin wato halin shirka yayin da mai shirka yake yin shirka abinda kuma yasa yayi kuka wai ya tuna wata yarsa da yaje zai binne ta tana da rai ya je ya sanya ta a cikin ramin sai ta dago kai tana kuka tausayin ta ya kama shi amma sai ya rufe ta ya juya to shine yake kuka akan wani to haka kawai mutum sai kawai ya kirkiri kissa ya faɗe ta ya danganta sai zuwa ga manya-manyan sahabbai. Wannan kissar ko kadan bata inganta ba, domin idan da ta inganta sayyidina Umar dai yana da ƴa wanda ya haifa tun a jahiliya, Hafsa. Hafsa kamar yadda tarihi ya tabbatar, kamar yadda yake a cikin al-bidaya wa nihaya da kuma cikin al-isaba na al-hafiz ibn hajar fi tamyiz as-sahaba, an haifi Hafsa a shekarar da ake ginin Ka'aba, shekara biyar kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin tun a jahiliya aka haifi Hafsa, kuma mun san Hafsa ta rayu har ta yi aure, mijinta ya mutu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya aure ta tana yar shekara 20 da dan kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, inda sayyidina Umar mai binne ƴaƴa mata ne ya aka Hafsa ta tsira, kuma ba wai a musulunci aka haife ta ba, ballantana a ce lokacin an shafe, a'a tun a jahiliya aka haife ta. Kuma akwai kanwarsa Fatima wadda ita ce sanadiyar musuluntarsa, Fatima bintul Khattab, wadda suna karatun Alkur'ani, ya zo ya karanta Alkur'ani a hannunta, wanda dalilin musuluntarsa kenan. Ita kanta daga Banu Adi take, domin wannan yawanci al'ada ce ta waɗansu gidaje na Larabawa, inda al'adar Banu Adi ne, ƙabilar su sayyidina Umar, ya aka yi Hafsa ta rayu, ya aka yi Fatima ɗanwar sayyidina Umar ta rayu. Saboda haka duk waɗannan ƙara'in ne, dalilai ne, wanda mai hankali idan ya ji labari sai ya auna ya gani wannan labarin ko ma da ba shi da isnadi, ya dan zai iya yiwuwa a ce labarin nan gaskiya ne. To irin waɗannan su ne shaida da za su nuna kan cewa irin wannan labari ba gaskiya ba ne, domin ba zai yiwu a ce gaskiya ba ne idan sayyidina Umar yana yin al'adar binne ƴaƴa suna da rai a cikin jahiliya, a ce akwai wata ƴarsa mace da ta tsira. Da waɗanda ya kamata a cikin ƴaƴansa a ce an yi bayanin ya haife su tun cikin jahiliya, sai ƴaƴa maza kamar Abdullahi da Abdulrahman. Balantana ku shi Abdullahi shi Abdullahi ibn Umar, shi an haife shi gab da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gab da a shekara ta farko bayan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin an bujirar da shi bayan bi'sa ne, saboda an bujirar da shi lokacin yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada izini ba, bai bashi izini ba, amma lokacin yakin Ahzab yana dan shekara 15 ya bashi izini. To yakin Ahzab kuwa an yi shi a shekara ta 4 bayan hijira, saboda haka kaga shekara 15 ya nuna sai bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam aka haife shi. To amma ita Hafsa tun kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka haife ta, wanda ya nuna cewar sayyidina Umar bai binne ta ba, domin da yana binne ƴaƴa mata da ba a haifa mu Hafsa ba. To wannan yana daga cikin irin kissoshi na ƙarya da ƴan Shi'a suke dangantawa ya zuwa ga sahabbai, sai kuma mutane waɗanda suke ba su san menene masdari, menene abinda ake dogaro da shi wajen tabbatar da riwaya ba a cikin addinin musulunci, daga sun ji an faɗa sai su ce ai haka ne, a cikin littafin sunni ma yake, gashi al-aqad ai sunni ne kuma shi ne ya faɗa. To ba a san ku cewa shi al-aqad ɗinnan ba malamin tarihi ba ne, ba malamin hadisi ba ne, malami ne marubuci na labarai na iya wato labaran larabci kamar irin masu rubuta novels ɗinnan. Al-aqad wato duk da yake ba za mu kwatanta shi, kar ka ɗauka irin masu rubuta littafan soyayya ɗinnan haka al-aqad yake, a'a shi gaskiya ya fiye nan, amma ba malami ne na shari'a ba malami ne na hadisi ba malami ne na tarihi ba. Saboda haka ba za a ɗauki maganar tarihi daga wajensa ba, ballantana shi kansa da ya faɗe ta ta sigar raunanawa. Amma wannan al'ada ce ta jahiliya suna yi, Larabawa suna yi, shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idal mau'udatu su'ilat, yayin da za a ake tambayar wadda wato aka binne ta da ranta, yayin da ake tambayar ta bi ayyi dhanbin qutilat, da wani laifi ne yasa aka kashe ta, domin wani laifi ta yi shi wanda aka halice shi namiji, me yayi aka mayar da shi namiji, ita kuma wanda aka haife ta mace, wani laifi ta yi da aka halice ta mace, kuma idan da babu ita jinsin bani Adam zai ci gaba da rayuwa? Ba zai ci gaba da rayuwa ba. Saboda haka wannan hikimar Allah ce mutum yake yaki da ita. To don haka Allah madaukakin sarki ya sanya wannan yana daga cikin wato kaba'irud dhunub, yana daga cikin manya-manyan laifuffuka da kuma karkata dake cikin aqida wanda addinin musulunci yazo ya inganta ta. Kun ga da wannan addinin musulunci ya tabbatar ma da mace haƙƙin mata zamanto mutunci, dan su mushrikai sun hana ta haƙƙin rayuwa ma, bata cancanci ta zamanto ta rayu ba, saboda haka suke kashe ta, kamata ya zamanto babu mata a bayan ƙasa. To addinin musulunci ya hana wannan, kuma ya nuna muhimmancin ƴaƴa mata, ya sanya shi kansa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka wanzu daga cikin ƴaƴansa matan ne, mace ita ce ta wanzu daga cikin ƴaƴansa, duk ƴaƴansa maza suna ƙanana suka rasu, babu wani ɗaya daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza wanda yake munzalin balaga, da Al-Qasim da At-Tahir da Ibrahim dukkaninsu suna ƙanana suka rasu, amma sauran kuwa kun ga su sai da matan duk sai da suka yi aure da Zainab da Ruqayya da Ummu Kulthum da Fatimatu Zahra, Allah ya ƙara yarda a gare su baki ɗaya. To idan da mata aibi ne wanda yafi kowa matsayi a wajen Allah, Allah ya tara masa mata ya zamanto su ne waɗanda za su zamanto su ne wanzazzu, su ne wanda za su zamanto ƴaƴansa da suka wanzu bayansa. Maza ku Allah ta'ala sai ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, shi ba uban maza bane, ba uban ɗaya ne daga cikin mazajen ku ba, shi uban ƴaƴa mata ne sallallahu alaihi wasallam, domin duk ƴaƴan mazan nasa ba wanda ya kai rajul daga cikin su, amma mata su ne suka wanzu. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya dauki nauyin ƴaƴa mace guda biyu ko ƴa ko ƴar uwa ya dauki nauyinta, yace yana tare da ni a aljanna, haka wato kamar tsakanin babban dan yatsa da dan yatsa na tsakiya, tare kuke da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya isa matuƙa wajen kwadaitarwa, kada mutum ya ga aibin wato dan Allah ya tara masa ƴaƴa mata. Nawa ne waɗanda Allah ya sanya albarkar su a cikin ƴaƴa matan ne? Mace nawa ce tafi albarka bisa ɗa namiji? Saboda baka san inda albarka yake ba, take ba. Dan haka wannan a cikin wannan al'adar ta mushrikai ya hada jahilci da hikimar Allah, ya hada kuma wato butulce ma ni'imar Allah. Kuma idan ban manta ba, wannan matsa'in ya fara ne daga cikin abin da yake kawowa, shine kididdiga ni'imomi na Allah da suke nunawa akan kadaita Allah jalla wa ala. To daga cikin rashin wato godiya ga ni'imar Allah shine wannan al'adar ta mushrikai da suke yi ta binne ƴaƴa mata. Sannan a cikin wannan a cikin wato kawar da wannan aqidar, a cikin wannan aikin na binne ƴaƴa mata, akwai kuma wato cuta ijrami, laifi ga bani Adam, ga jinsin, ga insaniya baki ɗaya. Domin idan al'umma da ta taso take karkashe mata, ta za a samu wanzuwa? Gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tazawwajul wadud walud, ku auri mace mai yawan haihuwa wadda kuke so, domin ina son na zamanto na fi annabawa yawa wajen mabiya. To waɗanda suke kashe mata, maimakon ma a je a nemo su a auro su don su hayayyafa a samu al'umma da yawa, wato suna so ne al'umma ta ƙare. Shi yasa kaga waɗanda suka isa matuƙa wajen wannan kafircin, wajen wato ƙin zuriya, ƙin hayayyafa, yanzu sun dawo sun ga kafircin nasu bai kai su ko ina ba, sai ƙarewa suke bayar da kyauta ga duk wanda ya haihu. Kamar yanzu a daular Germany, duk macen da ta haihu sai an ba ta kyauta. Kuma hutun mace in ta haihu yanzu a France da Germany wata shida suke ba mu mace hutu, don saboda kwadaitarwa kan suna so a hayayyafa, saboda sun ga karewa suke, tunda matan ba a haihuwar. To ballantana kuma ma a ce waɗanda suke haihuwar su ne ake kashewa, waɗanda su ne za a samu haihuwar ta hanyar su ne ake kashewa, don namiji ba zai taɓa haihuwa ba. Saboda haka in aka kashe mata, kaga shikenan an daina haihuwa. an daina haihuwar hatta mazan ma ba za a same su ba tunda idan babu mace ta ya za a haihu ta ya za a haihu saboda haka namijin ma ba za a same shi ba ballantana macen da ake kinta to sai Allah ta'ala ya ce ala sa'a ma yahkumun ala wannan harafi ne da yake nuni na wato da yake da ma'anar ilm wato ku sani sa'a ma yahkumun abinda suke hukuntawa ya mugusta abinda suke hukuntawa na hukun na nasabta ƴaƴa mata ga Allah wannan mummunan hukunci ne na farko dai saboda Allah bashi da bukatar da sannan kuma na biyu Allah bai cancanci a bashi abinda kai baka so baka ce zaka ba kace zaka danganta shi ga Allah domin Allah madaukakin sarki ya fice nan abinda kake ganin shine so shine abun so shine fifitacce a wajenka to Allah shi ya fi cancantar wannan ba kai ba sannan kuma hukuncin su ya mugusta yayin da suka wato yayin da suka yi hukunci akan wato hana rayuwa ga wanda ba su ne suka halice shi ba ba su san hikimar da ke tare da shi ba ba su san irin abin da Allah madaukakin sarki ya da, wato ya kimsa a cikin sa ba yaro ne za a haifa yanzu baka san abin da zai zamanto ba baka san abin da zai zamanto ba gobe ko yanzu wanda zai zamanto sarki ko wanda zai zamanto bajimin malami ko wanda zai zamanto dujan daga haihuwarsa ne ake ganewa ba za ka taba ganewa ba saboda haka yayin da kai hukunci a kansa da wani hukunci wannan hukuncin naka ka gina shi bisa jahilci saboda haka tirda wannan hukunci to shi yasa in ka ce zaka bibiyi fuskokin muni na hukuncin da suka yi suna da yawa shi yasa sai Allah madaukakin sarki yace ala ku sani sa'a ma yahkumu hukuncin su ya mugusta saboda hankali ya nuna mugunci wato rashin kyansa ta fuskoki masu yawa na'am
الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم
الله يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أمونا مثالي يا تبت قوات أندباسا إيماني دران اللاهرة واتو سفر tawaya mummunan misali wato shine sifar tawaya ya tabbata ga waɗanda suke ba sa imani da ranar lahira sune mushrikai alqur'ani in yas ambaci mutun da suna to suna ne na gaskiya baya ba suna ne na ba'a ba mutane suna Allah ta'ala ya hana at-tanabuz bil alqab ku rinka sanya ma kanku laqabi saboda yawan laqabi da akan da ake jifan juna da shi laqabi ne na ƙarya laqabi ne na sharri a gaya ma mutum sifa wadda take bata cancance shi ba amma alqur'ani in ya sanya ma mutane suna to zai sa musu suna ne sifa wadda take ta gaskiya ya sanya ma musulmi almuslimun masu miƙa wuya ga Allah yace musu allazina amanu masu bada gaskiya ga Allah kafirai yace allazina kafaru masu kafirci ma'ana masu rufe gaskiya bayan ta bayyana shine ma'anar kafir ya kuma kira su anan allazina la yu'minuna bil akhirah wadanda ba sa imani da lahira sune kafirai sun ce in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya rayuwar mu ta duniya ce kawai mu rayu mu mutu babu wata rayuwar lahira domin wannan shine zai sanya su sifajirshin da suke so domin sun yi inkarin hisabi ba za a bincike su ba akan abin da suka yi in suka yi sun ja in suka yi cin zali sun sha to wannan shine sifar mushrikai to Allah ya ce suna da mummunan misali almasal shine sifa wadda take a za a iya sanya ta ta zamanto ta yabo ko ta zargi to mummunar sifa ta tabbata ga waɗanda ba sa imani da ranar lahira walillahi almasalul a'la Allah kuwa shine yake da misali wanda take wanda yake mafi daukaka wato mafi daukakan misali mafi daukakar sifa ta tabbata ga Allah duk wata sifa kyakkyawa ta tabbata ga Allah domin Allah madaukakin sarki shine wanda yake da cikakkun sifar kamala shine wanda yake babu aibi tare da shi shine wanda yake komai nasa abin yabo ne sifarsa abar yabo ce aikinsa abin yabo ne zatinsa abin yabo ne shari'arsa abin yabo ce tsarinsa abin yabo ne halittarsa abar yabo ce duk wani abu na Allah abin yabo ne, saboda haka lillahi almathalul a'la, Allah shine da sifa wacce take mafi daukaka. Ka duba ka gani halittar Allah da tsarin Allah da dokokin Allah da sauransu, babu wani abu wanda yake zaka ce wannan abin yana bukatar gyara, babu wani abu wanda zaka ce wannan da haka aka yi da yafi. To Allah kenan. To yayin da Allah ya zamanto shine walillahi almathalul a'la, dan me za ku sanya ma kanku abinda ku kuke so amma ku ba mu Allah kishiyar wannan, wanda ya tabbatar da kan cewa mushrikai ba sa ganin girman Allah dan ba su san shi ba. To sannan kuma Allah ya ƙara wannan yace wa huwal azizul hakim, kuma shi Allah shine mabuwayi gwani a cikin aikin sa, mabuwayi wanda yake ya gagara ba ka ganin sa, ballantana ma kace zaka je kai yaki da shi, ballantana kace zaka yi fito na fito da shi, kuma shine gwani a cikin dukkan abin da yayi a cikin dukkan aikin sa jalla wa ala. Na'am.
Law yu'akhidhu الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون
Allah ya ce walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim, da Allah yana rukon mutane yana kama su ya azabtar da su saboda zaluncin su na kafirci, wato na shirkar da suke yi da Allah, ma taraka alaiha min dabba, da Allah bai bar wata dabba ba a bayan kasa, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, amma Allah yana yi musu jinkiri, yana jinkirtar da su ya zuwa ga ajali abin ambato, saboda hikima da ta hukunta wannan, imma domin waɗanda za su tuba su tuba, wa imma kuma domin a haifi waɗanda yake za su zo su yi abinda Allah yake so, ko kuma su dada ƙara laifi akan laifinsu ya zamanto kuma ƙarshensu sun samu azaba mai wulakantarwa. Fa idza jaa ajaluhum, to idan ajalin nan nasu ya zo wanda yake tabbatacce ne sai ya zo, la yasta'khiruna sa'atan, ba za su yi jinkiri na sa'a guda daga wato wannan ajali ba, wala yastaqdimun, kuma ba za su gabace shi ba, in ajalin yazo ba zai, wato in ajalin yazo a lokacin nan dukkan abin da Allah ya musu alkawari zai tabbata, la gabanin sa wala bayan sa. Wato annan da Allah ya ce walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim, da Allah yana kama yana rukon mutane ruko na azaba saboda zaluncin su, wato ya bayyana cewar a cikin abubuwan da Allah ya ambata zalincin kafirai mushrikai ya bayyana. Menene yafi zalunci irin zalunci akan haƙƙin Allah? Saboda haka zaluncin da ake nufi zaluncin shirka ake nufi anan, domin in aka yi itlaqin zalunci a cikin alqur'ani shine zalunci na shirka, inna shirka la zulmun azim, zalunci akan abinda ake nufi da zalunci shine ta'addanci akan haƙƙi, shiga cikin haƙƙin mai haƙƙi. To babu haƙƙi irin haƙƙin Allah, babu haƙƙi irin haƙƙin Allah, domin shine wanda yayi maka babu, shine wanda yayi maka babu wanda ya isa yayi maka, ya halice ka bayan kai ba komai bane. To dan haka dukkan wanda zai shiga cikin haƙƙin Allah yafi kowa zalunci. To Allah yace da a ce Allah yana wato kama mutane yayi musu uquba akan zaluncin da suka yi, saboda shi haƙƙin zalunci wato ai gaggawar uquba akan sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu zunubin da Allah yake gaggauta uquba akan sa irin wato ta'addanci, shiga cikin haƙƙin bayi. To shiga cikin haƙƙin Allah shine zaluncin da yafi komai. To da Allah madaukakin sarki zai yana gaggawar uquba akan mutane saboda zaluncin da suke yi, ai ba abinda zai saura a bayan ka, rayuwar nan gabaki ɗaya da babu ita. Amma Allah alhalim ne, Allah mai haƙuri ne, kuma Allah maɗaukakin sarki baya gaggawa, saboda cikakken ilimin sa da cikakken wadatar sa, sun san duk shegantar da Allah ya san duk shegantar da zaka yi ya zuwa ga wani ajali ne dan kankani, karkari shekara nawa ne, idan mulki ne mutum ba zai yi mulki irin, idan tsawon rayuwa ne mutum yanzu ba zai tsawon rayuwa irin na Annabi Nuhu ba, shekara 250, karkari idan kayi shekara, karkari idan kayi shekaru wanda yake kana da karfinka kana abubuwa kai shekara 75 yayin da kai 80 abubuwa da dama ba za ka iya ba, ko da kana da mulki abubuwa da dama ba za ka iya ba, sai dai waɗansu su rinka mulkin da sunanka, amma ba kai ne kake ba. Saboda haka babu wani abin da mutum zai yi ma Allah wanda yake zai yi barazana ga Allah jalla wa'ala. To amma Allah madaukakin sarki saboda wannan cikakken sanin nasa sai ya kyale mai yin ya kyale masu zalunci su ci daga gaba da zaluncin su. To a cikin wannan akwai abin da zai tsoratar da mu kan cewar wato dukkan sabubban halaka sun cancanta gare mu, domin idan ma mutum bai yi zaluncin ba, to zaluncin azzalumai ya cancanci a ce babu wanda yake ya kubuta daga sharrin zaluncin su. Shirkan masu shirka ta kai a ce wata dabba bata ci gaba da wanzuwa a bayan kasa ba. Shi yasa Abu Huraira wata ran da ya ji wani mutum yana cewa ai zalunci baya cutar aikin azzalimi a kansa kawai yake, yace masa a'a, yace hatta tsuntsuwa da take cikin shekarta tana cutuwa daga zaluncin azzalimi, tana cutuwa daga zaluncin azzalimi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewar idan Allah madaukakin sarki yayi nufin azaba ga mutane sai ya halakar da su gabaki ɗayan su, sannan sai ya tayar da su ala a amalihim, kowa akan aikin sa, hatta na kirkin rashin kirkin mara kirki zai iya samun sa. Abinda kawai zai tsirar da kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shine idan ya zamanto na kirkin sun kama hannun matsiyatan sun hana su tsiya, suna wa'azi suna cewa a daina, kuma in suna da ƙarfi su hana mai tsiya yayi tsiyarsa, su hana mai zalunci mai shirka yayi shirkarsa. Amma yayin da aka ga aka kyale masu shirka suna shirka, masu zalunci suna zaluncinsu, to idan azabar Allah ta zo sai ta game kowa da kowa. Kuma wannan yana nuna cancantar saukar azaba ga kowa da kowa, hatta Allah ta'ala ya ce ma taraka alaiha min dabba, babu wata dabba da Allah zai bari a kan bayan kasa. Kaga wannan ya hada da wanda yake mukallafi da ma mukallafi ba, hatta wato dabba wadda take can cikin sahara ma wadda ma ba ta da alaka da mutane, dabba ya hada hatta kiyashi, duk ya hada su Allah ba zai bar su ba, inda wato Allah zai rukun mutane, inda Allah zai saukar da ukuba saboda zalincin shirkar da ake. Ka duba dai irin waɗannan abubuwa da aka kididdiga na zalincin azzalumai. To amma Allah madaukakin sarki wato a cikin Allah madaukakin sarki Al-Hakim ne, yana da hikima, dukkan abun sa yana yi ne da hikima. To hikimar sa ta hukunta cewa akwai ajali, kuma wannan ajalin da ya sanya akwai abubuwa da dama da suke da alaka da shi. Kafin wannan ajalin ya zo abubuwa da dama za su iya faruwa wanda Allah ne kadai ya ban makansa sani. Yana daga cikin wannan abun cewar azzaluman na yanzu su kankansu su tuba su daina zalunci. To dama Allah madaukakin sarki ya ce ma yaf'alullahu bi'adabikum in shakartum wa amantum, Allah me zai yi da ukubarku idan kuka gode ma Allah kuka yi imani. To akwai yiwuwar wannan, akwai yiwuwar su hayayyafa su haifa waɗanda yake su za su bauta ma Allah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala'ikan duwatsu yayin da ya ce zai hada ma mutanen Makka baƙaƙen duwatsun nan su gama da su su halaka, ya ce a'a, ya ce kada ka yi, ina ƙaunar Allah ya fitar daga cikin tsatsansu waɗanda za su bauta ma Allah ba sa tarayya da shi da komai. Wa in ma kuma wato su ƙara kafirci akan kafircin nasu saboda Allah madaukakin sarki wata hikima da ta hukunta na abubuwa da za su tabbata sakamakon ƙarin kafircin nasu da suke yi, wanda shi ma hikima ce wanda Allah ne kadai ya ban makansa sani. To sannan Allah ya ce to shi ɗabi'ar ajali idan ya zo ba a gabatarsa ba a jinkirta. Muna gani yanda mutuwa idan ta zo, in lokacin nan ya zo shikenan, babu zancen wani shiri, babu zancen jinkiri, babu zancen a ɗan saurara na rubuta wasiya ma, kowannan ba za a bar ma mutum ba, haka ɗabi'ar ajali take. Na'am.
يَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ
to lokacin mu ya kure ku
na'am
subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai
mutanen nan da fiye su
ba na'am akwai da Allah ɗan bayanai guda biyu ko uku na'am bayani na farko kamar yanda duk shekara muke yin tsarin ciyar da masu azumi masu bude baki wanda suke so su ciyar da masu bude baki ana fansar kati kowane mutum daya naira 300 wanda za a hada masa bude bakin sa in kana son na mutum daya ne a kwana daya in kana son na mutum daya ne a kwana 30 na Ramadan baki daya 300 sau 30 kenan 9000 in kuma kana son na mutum 10 ne a kullun 300 kenan kai sau 30 ko sau 10 yanda kake so akwai katin da za a bayar wanda ta haka mutum zai samu wannan ladan da yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yayi ma ya ba ma mai azumi bude bakin sa to yana da lada irin ladan shi mai azumin Allah madaukakin sarki ya ba mu iko jawabi na biyu shine akwai bayin Allah da suka haka ma wannan masallaci rijiyoyin burtsatse wanda rijiyoyin daga cikin rijiyar akwai wanda ya biyo ta cikin filin sukuwa dogon pipe tun daga can nesa da wannan masallaci ta filin sukuwa ya biyo yake ba mu wannan masallacin ruwa da masu sallah suke alwala da shi ake wanke bandakuna kuma ake sha to amma an samu waɗansu mutane sun datse hanyar ruwan nan a wuri daban-daban akan hanya tsakanin filin sukuwa da masallacin nan sun janye ruwan nan zuwa gidajensu ba da haƙƙi ba ba da tambaya ba kuma wannan ruwan da aka yi wakati ne aka yi wanda yake shan wannan ruwan wuta balbal yake sha dan ba a halatta masa ba wuta balbal yake sha an yi musu magana har takarda an rubuta musu kan cewa su dafe hanyar ruwan nan yanzu gashi nan muna buƙatar ruwa saboda yawan masu zuwa wannan masallaci domin tafsir domin ibada a dare da rana da tarawih amma yanzu sai kudin da ake bayarwa wanda da shine muke kokarin a sai mai dan a rinka ayyukan ibada dole daga ciki muke warewa ake sayan tankin ruwa wanda inda sun kyale mana ruwan mu ba ma buƙatar wannan ruwan su kansu waɗanda suka yi rijiyar za su so su samu wannan ladan ai sun yi ne ga irin mu waɗanda suke zama a masallaci ba wanda yake zaune a gidansa ba ba shi masallaci yake zuwa ba shi suka ba mu ruwan ba sun ba mu waɗanda sun sanya sharadi wakati ne dan haka muna kiran su tsakanin abin nan muna kiran su lafiya lafiya su dade wannan hanyar in ba su dade ba akwai hukuma an rubuta musu takarda idan ba su dade ba akwai hukuma idan ba su ji tsoron Allah ba bayan hukuma kuma za kuma yi musu bakarara domin wannan ta'addanci ne ta'addanci ne bai halatta ba ai mutane ai masu ba mu masallacin nan ne ba masu dauke nasibin bayin Allah ba saboda haka muna kira gare su kuma za a kawo musu takarda daga wajen lawyer ta biyu wanda yake ta gargadi na karshe amma na san suna jina tunda makwabta ne na masallacin nan suna jina saboda haka a matsayina na wakili akan wannan masallaci ga wakafin da masu wakafi suka yi na gaya musu cewa wannan ruwan haramtacce ne a gare su masu wakafi ba su halatta musu ba dan haka bai halatta gare su ba dan haka su yanke kada su rinka cin haram a cikin wannan wata mai albarka mutum yayi azumi ya karya da haram ko yaje ya alwala da ruwan haram dan haka wannan kiran domin inzar ne domin gargadi sannan kuma za mu rubuto musu takarda idan kuma ba su yi ba za mu dauki mataki na doka insha Allah kuma mun san abinda muke yi ba san zuciya bane ba wuce iyaka bane tsare haƙƙi ne haƙƙi kuma na Allah jalla wa ala domin wannan sadaka ce jariya wanda take muke tsare ta ga wanda suka yi wannan sadaka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah kai mana muwafaka a wannan wata ya zuwa ga hanyoyin yardarka Allah muna roƙonka ka taimake mu wajen yin azumi da qiyamul layl a fuskar da ta dace da yardarka Allah wannan darasi da muke na alqur'ani Allah ka ba mu fahimta Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka ba mu albarkacin majalisul qur'an Allah ka sanya alqur'ani ya mana ceto a ranar alkiyama Allah ka azurta haska Allah ka azurta mu da hasken kaburburan mu da hasken alqur'ani Allah ka sanya mu samu ceton azumi da ceton alqur'ani ranar alkiyama Allah abinda ake ciki na tsananin hanyoyin rayuwa a wannan al'umma ta mu Allah ka yayi Allah ka saukar da wadata a gare mu Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah wanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin basussuka Allah ka biya musu wanda suke cikin karayar arziki Allah ka tayar musu da karayar arzikin su wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu masu neman ayyuka samarun mu da suke neman aiki Allah ka bude musu kofofin falalarka masu neman aure maza da mata Allah ka yassare musu Allah ka sanya shi ya zamanto mai sauki a gare su ka hada su da maza da abokan aure na kirki salihai ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin